Sashen Hausa na Murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdurrauf kan gabatar daga nan ofishin Murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da matakan da gwamnati da majalisar wakilan Najeriya ke dauka wajen hana cajin yan Najeriya dala miliyan 1 don damar gudanar da kasuwanci a kasar Ghana. Muna da zantawa da mahaifiyar yan Niger ta farko da ta samu aiki da hukumar binciken samaniya ta Amurka wato NASA. Sabbin shugabannin yan jarida a Bauchi sun gana da gwamna Bala Muhammad. Muna da shirin a daina shan da sharhin jaridan Najeriya. Za ka kammala da shirin mu na ƙarshe da sharhin Murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Dukkan kan waɗannan a sauraron labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Goyen baya da babban lauyan gwamnatin Amurka mai shari'a William Barr ke baiwa shugaba Donald Trump akan batun kiyaye doka da oda da yake jaddadawa a yakin neman zaben shugabancin kasa. Ya haddasa muhawara akan rawar da ta dace ma'aikatarsa ta taka a harkokin siyasa. Lokacin da Trump ya ziyarci Kenosha a jihar Wisconsin ranar Talata da ta gabata domin ganewa idonsa barnar da aka yi wa cibiyoyin kasuwanci da kuma sanar da tallafi na gaggawa na dalar Amurka miliyan 40, Trump ya tafi tare da Barr da yake jaddada kalaman campaign din Trump akan yadda mayaka suka mamaye zanga-zangar wariyar launin fata da zaluncin yan sanda. Barr ya fada wa taron shugabannin al'umma cewa bisa umarnin Trump ne yan kwanaki da suka shige ya hada jami'an gwamnatin tarayya da zai tura Kenosha. Birnin ya yi fama da mummunar zanga-zanga biyo bayan harbin bakar fata ba Amurke Jacob Blake da jami'in 'yan sanda ya yi ranar 23 ga watan Agusta da ya kashe masa barin jiki. Akalla kiristoci 270 sun kaurace wa majami'un kasar Kamaru da suke ikirarin cewa ba su yadda akwai COVID-19 ba. Waɗanda suka kaurace din sun yi bayanin cewa sun ga waɗanda suka bi sharuɗan da majami'un suka gindaya sun kamu kuma sun mutu da cutar. Daga ciki akwai 'yar shekara 37 Annabella Tabot wadda tace ta bar majami'ar Tabernacles of Freedom saboda fastonta ya rude ta cewa babu COVID-19. Tabot tace fastonta ya umarci mijinta dan shekara 60 kada ya je asibiti maimakon haka ya dinga yi masa addu'a ya warke daga aljanu.
His health condition kept on deteriorating and he finally died. Luckily the government came in and isolated him.
Lafiyarsa ta dinga taɓarɓarewa har ya mutu. An yi sa'a gwamnati ta shigo ta killace shi kuma sauran iyalin shi ba su kamu ba. Gwamnatin Kamaru ta rufe majami'ar Tabernacles of Freedom a watan Agusta domin yin wa'azi cewa COVID-19 maganar ƙanzon kurege ne. Daga cikin membobin majami'ar 300 sun bijirewa dokar gwamnati suka ci gaba da yin ibada a wajen majami'ar. Tun 5 ga watan Maris Kamaru ta sanar da sama da mutum 19,000 suke dauke da COVID-19 kuma 415 suka mutu a cewar kididdigar jami'ar Johns Hopkins. Jihohin kasar ta Afirka ta tsakiya dora alhakin hakan kan halin ko in kula da rashin ilimi da kuma gazawar wasu majami'u su ilmantar da masu ibada su fahimci hadarin da ke tattare da COVID-19 daga cikin matsalolin da suka kara yawan masu cutar. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya musanta rahotannin kafar yada labarai cewa ya kushe sojojin Amurka da suka rasu a yakin duniya na daya. Yayin da ya tsallake bikin tunawa da zagayowar ƙarshen yakin da aka gudanar a ranar da aka tafka ruwan sama a wata makabarta da ke wajen Paris. 'Yan Democrat tare da kafar yada labaran ƙanzon kurege sun kaddamar da gagarumin campaign ɗin ƙarya wanda ba a taɓa ganin irin shi ba. Shugaban na Amurka ya wallafa a shafinsa na Twitter. Za su iya faɗar komi kamar yadda suka faɗa a kaina da rundunar soji suna fatar ganin ta samu karɓuwa. Mujallar Atlantic a makon da ya gabata ta buga rahoto cewa shugaban na Amurka ya ki zuwa makabartar na yakin duniya na daya da ke Aisne Mame saboda yana gudun kada ruwa ya jika masa gashi. Bayanan na mutum hudu da ba a faɗi sunansu ba sun ce Trump ya faɗa a gaban manyan jami'ansa a safiyar ranar da za a gudanar da bikin a watan November cewa me zai sa in je makabartar kana cike da masu asara. A wannan tafiyar kuma mujallar ta ce Trump ya sake kiran sama da sojojin Amurka 1800 da suka rasa rayukansu a yakin na Blue Wood shashashu da suka bari aka kashe su. Trump na Republican yana fuskantar kalubalen sake neman zabe da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba wanda nan da nan yake amincewa da sharhin na Atlantic. Dubban masu zanga-zanga sun mamaye titunan manyan biranen Belarus a jiya Lahadi. A yankurin baya-bayan nan na nuna kin amincewa da nasarar da aka bawa shugaba Alexander Lukashenko da ya dade yana kan mulki. Suna fadin tafi daga nan da kai bera ne. Masu zanga-zanga suna wulbulla tutocin adawa masu ruwan ja da fari. An tsare akalla mutum 100 a cewar kamfanin dillancin labarai na Russia kamar yadda ta ambaci gwamnati tana cewa. Yayin da cibiyar kula da haƙƙin dan adam ta Vienna dake birnin Minsk ta bayyana adadin a matsayin sama da 200. An nuna zanga-zangar da tsare mutanen a wasu biranen a kafar yada labarai na cikin kasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya faɗi cewa yan sandan kwantar da tozoma da jami'an farin kaya sanye da abin rufe fuska da kare kai sun yi amfani da motocin soji da igiyar ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Matsayin gwamnatin Trump da campaign din Biden sun sha bamban akan halin tattalin arzikin Amurka yake ana saura makonni 8 kafin zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba. Sakataren kudi Steven Mnuchin ya bayyana raguwar rashin aikin yi da kashi 8.4 cikin 100 a watan Agusta da karuwar ayyukan yi miliyan 1.4 a matsayin shaidar tattalin arzikin Amurka mafi girma a duniya na farfadowa daga koma baya da ya samu sanadiyar annobar coronavirus.
Kuka saurara yanzu zamu shiga babin rahotanni hirarraki da shirye-shirye tun bayan da kungiyar ƴan kasuwar Najeriya dake kasuwanci a Ghana suka gudanar da zanga-zangar lumana a ofishin harkokin wajen Najeriya Abuja don kokawa ga rufe musu shaguna da gwamnatin Ghana ta yi ake ci gaba da neman sulhunta lamarin ta diplomasiya. Ghana dai ta yanke sharadin sai ƴan Najeriya sun biya cajin dala miliyan 1 kafin ba su damar ci gaba da gudanar da kasuwanci.
Clearly if it is contravening the ECOWAS protocol, then we would have to now look at an ECOWAS solution, including
Minister Harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema ya nuna bai dace bisa ka'idojin kungiyar raya tattalin arzikin nahiyar Afirka ta yamma wato ECOWAS a riga samun wannan kalubalen ba. Yana ne nuna matukar abin ya kara ta'azzara Najeriya za ta kai karar Ghana gaban kotun ECOWAS.
The ECOWAS court, you know, as the final arbiter.
Kakakin majalisar wakilan Najeriya Femi Bajabiya Mila ya ziyarci Ghana inda ya buƙaci janye wannan batun kuɗin mai tsadar gaske dala miliyan 1 ga ƴan kasuwar da ba mamaki Hajar wasun su bata fi dala 1,000 ba. Bajabiya Mila ya ce Ghana na da hurumin sanya wannan ka'ida amma ya dace ta yi lamarin cikin sassauci musamman a wannan lokaci da ake gwagwarmaya farfadowa daga kalubalen annoba. Ministan kasuwanci da masana'antu na Ghana Alan Kiramatang ya ce yana yiwuwa akwai wuce gona da iri wajen aiwatar da dokar da ta kai ga rufe shagunan ƴan Najeriya. Kiramatang ya ce duk da haka akwai ƴan Ghana da ƴan Najeriya dake hada-hadar kasuwancin su ba tare da wata damuwa ba, don haka duk wanda ke gudanar da kasuwancinsa bisa ka'ida ba zai fuskanci wata tsangwama ba. Ga ambassador Suleiman Dahiru akwai alamun lamarin siyasa a takaddamar.
Gare da wannan abun ya faru yanzu ya dade Ghana suna kallon hadarin kazawa Najeriya. Mu kuma muka yi ta kuma ana maganar zabe a Ghana. Abinda Ghana suke yi suna so su faranta wa mutanen su, suna kare mutuncin su. In ba haka ba, ba dalilin da wa'annan abubuwan za su ta faruwa. Abubuwan da suke faruwa a Ghana na kin baki ne. Ɗan Najeriya ne dalilin wannan kyama. Kuma maganar cewa wai Najeriya ta rufe iyakanta da ƙasashe. Ni a sani na ba mu iyaka da Ghana. Rufe boda da muka yi bai kamata mal Ghana su yi magana a kai ba. Ta gani na ECOWAS ba ta da ƙarfin da za ta ce a Najeriya ta yi laifi ta daina abin da take yi. Ba za ta faɗa wa Ghana Ghana ta daina abubuwan da take yi ba. Ita wannan ECOWAS ɗin nan in ba Najeriya ba da ta wargaje don kashi 61 kuɗaɗen da ECOWAS suke kashewa Najeriya suke biya. Don haka Nigeria da za ta debi kudade da yawa kashi 61 daga cikin 100 don ECOWAS ta biya bukata. ECOWAS ba za ta zo ta yi cin fuska wa Nigeria ba.
Ambassador Suleiman Dahiru a labarin da Nasir Adamu Elikaya ya hada mana. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Daga Jamhuriyar Niger, mahaifin wata masaniyar kimiyyar samaniya Dr. Fajimaina na murna saboda kasancewar ta a kasar ta farko da ta samu aiki da hukumar nazarin kimiyyar samaniya ta Amurka wato NASA. Daga da magaran wakiliyar mu Tamar Abari ta zanta da mahaifiyar yar sama Jannatin Hajiya Rukayya Tamari.
Fashi dai tunda ta tashi ita yarinya ce mai kwazo. Ina ban kamar duka sauran ɗan yara tana da kwazo kware. Matsayin mu na ma'aifa mun tsaya ma yara duka gaba ɗayan su saboda mu riƙa bibiyar su da zuwa karatu. Tunda ni ma dai na yayi karatun na san amfanin shi. To kenan kana ta bibiya ma yara. Dan saboda su tsaya su yi karatun su ita ma ko haka ne ta tsaya ta yi karatun ta kamar duka sauran yara.
A nan da magaran ne ta yi karatun ta koko a wani.
A nan da magaran ne ta yi karatun ta. Daga fara ta yi école mission.
Primary.
Kuma daga baya da tazo college ta shiga Danbasa. Danbasa ta yi college din ta halli sai ta ga nan dise da ta samu bakin ta sai ta samu bursu ta zuwa Marok. A can Marok ta yi karatun ta. Daga can Marok kuma hallo ta samu wata bursu ta tafiya can Turai. Ta je France a Strasbourg a can ne kenan ta samu master kin ta. Tun da license din kenan ta same ta a Marok. Ta samu master kin ta kuma ta yi karatun doctor kin ta. Ta samu ta yi aiki a nan wata ma'aikata CNRS ta Strasbourg. Daga nan kuma ta koma Italy ta samu wani post a Italy can ta yi karatu. Daga Italy sai ta koma Etats-Unis San Francisco daga wari. To San Francisco take aiki har ya zuwa yanzu kuma hallo ta samu ta shiga ta koma lasakin wannan da ta samu yanzu.
Ku tsawon wannan lokaci kamar da ke da mahiyinta wani irin goyon baya ne kuka bata da tana kamar Turai da ta tafi wannan karatu.
Kamar dai duka sauran yara na san kuma duka sauran iyaye ma duka ana taimaka ma yara zuwa su yi karatu su mai da hankalin su wajen karatu. To haka nan kin ne dai ko ne yanda dai duka ma'aidi dai zai tattala ma dan shi dai saboda mai da hankali wurin karatu abin da ya kai shi yayi. To akan haka nan ne dai mu ina tsammani dai ita ma bata mai da samu ba kunya ta mai da hankalin ta wajen karatu har ta kai wannan matsayi.
To yanzu wannan matsayi da ta samu da kuka ji shi kamar ita ce ta yi kiran ku ta gaya muku ko kuma a ta muku kamar wanda ake cewa ba da mamaki kamar surprise.
To alhamdulillah ita ce dai ta yi kira mu ta gaya mu kamar kullum yanda take ce mu to na samu wannan aiki hallo da yanda ake dama a cankin ma ana ganin kwazanta ana ta kama mata har su can tunda ta fara daga nasarin matan daga France zuwa Italy kinnan to tana samu wanda sun kama mata kwarai sun katura ta eh saboda kwazanta a cikin 2019 akwai wani journal Forbes kinnan da ake daukan kamar scientific kanana ko 30 a cikin duniya so tana ciki an dauke ta shi ma wannan to daga wannan dai su ma suka samu wannan kinnata ɗan nazakin suka samu kirsis kinnata kuma aka dan kira su aka take aka nema sai ta samu sai ta ga mu tun lokacin nan ma sai haka ne.
To a matsayin ki na ma'aikiyarta lokacin da aka gaya miki wannan labari da ta kira ku ta gaya muku wannan labari yaya kika ji?
To sai muka ji farin ciki mana kai farin ciki sosai da wannan matsayi da ta samu da ni da ƴan uwanta da duka kai ba ƴan uwanta ba kadai duka jama'a dai. Kin gani yanzu da ta samu wannan gaskiya mutane da yawa sun yi alfahari da wannan sabon da ta yi kuma na ma jama'a duka godiya tunda kowa dai ya ji daɗi to Allah ya saka ma kowa da alheri.
To kamar zauna tana da aure ne
tunda ta shiga wannan karatun nata dai bata samu tayi armen ba dai yanzu shekara ta 30 ɗaya ba to ana ta karatun wannan mu ma dai yanzu fatan mu dai zai samu armen dai mu shine gurin mu babba.
Muryar Amurka ake sauraro majiya sahihiya ta labarai daga Bauchi wakilin mu Abdul Wahab Muhammad ya aika mana rahoto wanda ya nuna takaicin gwamnati nan Bauchi Bala Muhammad ga abin da yake ganin rashin kulawa da haƙƙin ƴan jarida da wasu kafafen labarai ke yi. Gwamnan na magana a lokacin da sabbin shugabannin kungiyar ƴan jarida reshen jihar suka kai masa ziyara.
Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad wanda shi ma tsohon ɗan jarida ne ya bayyana rashin jin daɗi dangane da halin da wasu rukunan ƴan jarida ke ciki musamman na rashin biyan su albashi da kamfanonin da suke wa aiki ke yi.
Mu ma ƴan jarida ne kuma muna da manya-manyan ƴan jarida a gwamnatinmu kuma muna da kuduri na musamman wanda za mu taimaka musu ganin cewa ƴan jarida a Najeriya suna shan wahala suna fama da barazana da walakanci wani sa'i ma ba su da albashi ba su da allowance amma in babu su kuma babu wani kasa da za ta zauna lafiya don sune Allah dora musu nauyin fadin gaskiya da kira gwamnati da al'umma su yanda ya kamata ake yi a ko ina a duniya wajen aldanci wajen ganin cewa an kare haƙƙin dan adam da kuma yin gwamnati mai inganci kamar yanda ya kamata a matsayina na reporter a da wanda na san ni ma na shiga irin wannan hali insha Allah za mu gyara musu matsugunin su ba wai don su ba saboda mu ƴan siyasa jami'an gwamnati da muke zuwa wajen mu yi taro na ɗan jarida da sauransu kuma mu ga cewa mun ba su kayan aiki kamar su computer da sauransu saboda ya kasance sun yi aiki mai inganci wanda zai zama a amfani wa al'umman jihar Bauchi da Najeriya
Anasa Jiragen a madadin sauran sabbin shugabannin kungiyar ƴan jaridar jihar Bauchi shugaban comrade Umar Sa'idu ya ce ƴan jarida mutane ne dake aikin su ba tare da son kai ba ko kuma fifita wasu bangare na al'umma ya buƙaci kamfanonin ƴan jarida na ƙasar su tabbatar da cewa suna biyan ma'aikatan su albashi domin kaucewa sanya ƴan jarida shiga wani hali da zai kai su kaucewa daga sharuɗan aikin su wa al'ummar ƙasa
wannan ziyara ne muka kawo kaman wa dan uwanmu shi ma dan jarida ne wanda kuma aka saba a matsayin mu na shaddin zababbu wanda muka zo mu ga masa cewa ga mu mun zo kuma mu nemi goyen bayan sa wurin gudanar da ayyukan mu kuma kaga kusan duka abubuwan da muka bukata kusan duka ya amince zai ba mu goyen bayan da so abu ne wanda yake abun munna ne ba wani kai na ba dukkan ƴan jarida da suke jihar Bauchi da kuma Najeriya baki daya mutum ne wanda yake tun a Abuja ya taimaka wa international secretariat yanzu kuma kaji abubuwan da yake zai yi wa Bauchi da kansu so abu ne wanda yake abun munna kuma zai taimaka ne wurin gudanar da ayyukan
Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman Yaro shigo da shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. Sunana Binta Esiro, jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan mako, wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Najeriya ta tattauna musamman da kungiyar Nigerian Northern Women for Change Initiative game da matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi a arewacin Najeriya da irin tallafin da kungiyar ke baiwa mata da matasa. So yanzu barin sake mika ku ga Madina a Abuja.
Barin zo ga Rejoice. Inji ta ku sunan kungiyar da kuma irin bayanai da zaki mana abubuwan da kuka gano illar waɗannan kwayoyi da ke sa maye.
To sunan namu ita Nigerian Northern Women for Change Initiative. Gaskiya mun lura cewa kamar inda name din ya implying mata da yawa suna wannan banzan hali wanda bai kamata ba. Kuma mun san mata su ne iyayen mu. Su ne za su bada training a gida idan yaro yayi kyau a society mace ce inda yayi kyau ba mace ce saboda me Allah already ya riga da ya hada wannan zumunci tsakanin uwa da ƴaƴanta so idan mata kuma da suka tashi suka shiga wannan hali dole ne ba yadda za a yi ƴaƴan nan suna gani and saboda yaran nan suna gani su ma za su koya daga nan su tashi su hausha su kuma fita waje su fara koyawa sa'o'in su wato peer groups kenan ko so dan haka muka gani cewa abun nan ya shafe mu sosai a arewa sabili da idan ƴaƴa suka yi kyau dama aka ce yaro idan yayi kyau gida za ta yi kyau kuma society din ma za ta yi kyau so idan yaro ya baci which is his family kamar inda aka ce shine basic unit of the society ko so idan yaro yayi kyau al'umma gaba ɗaya za ta yi kyau. So dan haka muka gani cewa to a arewacin Najeriya yana da kyau gaskiya mu zo mu taimaka inda za mu iya mu koyar da matan nan da kuma yaran nan saboda kada wannan abin ya ci gaba sabili da illolin su gaskiya ana rena illolin su amma illolin su suna da yawa in muka duba yanzu abin da ke faruwa a arewa Boko Haram da muke fama da su nan ɗan ta'adda ai duka su ne as a result of ba su da abin yi wasun su kuma yakan zama na iyaye ne ba su da lokacin da za su jawo ƴaƴan nan kusa da su su koyar da su duk yaro kuma in ya tashi dama idan iyaye ba mu jawo su jikin mu muka koyar da su ba duk abinda suka ji a waje za su girma su dauka
to wani bincike kuka yi ne na musamman da ya nuna cewa wannan illar mu'amala da kwaya da sha da kuma yin amfani da shi ya ta'allaka ne ka cokan kan mata
eh to gaskiya mun yi wannan saboda yawancin matayen da suke gida wanda ba su da abin yi muka ga cewa rashin aikin yi ne wasu kuma yayin da mazajen su ba sa kula da su ya jawo musu suke shiga irin wannan halayen saboda zaki ga mace suna nan ba aikin ga yara sun ringa aihuwa ba wani ilimin da suke da shi da ma za su kula da kansu wasun ma in kika tambaye su basic things na rayuwa ba su sani ba yet suna da aure kuma suna haifan yaya so mun gane da wannan shi yasa muke kokari yawa muga cewa dai communities da ke da mata yawanci da kuma matasa muke ganar da su kaman ta Bauchi da ta Gombe mun dan samu muka koyar musu cewa wayannan suna da illoli we you know mun interacting da su so suka gaya mana cewa ga dalilin yawanci dalilan su da yasa su suke shiga irin wannan halaye wasun su ba su da abin yi wasun su mazajen su ba sa kula da su wasun su kuma ma mazajen su sun mutu so dan haka tunanin duniya sun rasa ya za su ba wanda zai taimaka musu so he su zauna kawai su tasha shayen nan ƴaƴan ma kowa ya sha kawai su ba su da ma takamammen abin da za su ce ga ma dalilin da yasa suke rayuwa so dan haka
tunda ba su da aikin yi a ina suke samun kuɗin da suke amfani da shi wajen sayan ƙwayoyin nan har su kai ga shaye musu maye
eh to wasun su zaki ga suna irin sai da karago
suna yan sana'o'i kenan
eh to suna dai dan one or two things abubuwan da suke dan yi amma da shike baya isan su tunani sai kiga ba zai ishe su ba ma su kula da kansu bare ma su kula da ƴaƴan su so dan haka mun koyar da su muka gaya musu illolin su mun ba su sana'a kaman ta Bauchi da kuma ta Gombe even though dai ba wani abin kirki bane da shike ba mu kwasu ba tukunna yanzu muke farowa na dai bukata irin taimako daga wurin gwamnati da kuma duk wanda suke so su ga dai mallin mu tayi kyau so am dan organizing kaman su makanikai din nan haka wanda suka riga suka fada damuwan su yayin da muka musu magana muka fadakar da su muka gaya musu okay me kuke so ku yi a rayuwa idan ana so a taimaka musu sauran su tauraron Bauchi Gombe nan mu dan ba su sana'an yin aikin makaniki su dan koya da irin su aikin
mata ko yaran
yaran dai mata kuma mun ba su abunan tailoring dinki kenan koyan dinki su dan koya to dai babu abin kirkin da za a ba su isheshe wanda zai taimaka musu su samu shagon su amma dai irin mukan dan biya hakan nan wanda suka iya sai mu tara su sai mu ba su
sai su je su koya
a gurin su eh
to jama'a lokaci ya saki halinsa bar mu da sa'aya anan a madadin wakilin muryar Amurka Madina Dauda ni Binci Esero da na hada shirin take cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu sake ci gaba daga inda muka tsaya
Babangida Jibrin kawo mana shirin jaridan Najeriya
shirin jaridan ne da jaridan The Guardian na cewa jami'an tsaro sun katse hanzarin wasu yan bindiga akan hanyar Kaduna zuwa Abuja kwamishinan tsaro a jihar Kaduna Samuel Aron ya shaida yan jaridu cewa waɗanda suka samu rauni a sakamakon harin na yan bindiga sun samu kulawa a wani asibiti an kwana biyu da ba a samu hari akan fasinjoji ba akan wannan hanya na Kaduna zuwa Abuja ita kuwa jaridan The Vanguard na cewa yanzu haka ambararren tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya sauka a hadadin lauran laraba domin samun magani tsohon shugaban dan shekaru 75 an ce ya tafi neman maganin ne tare da uwar gidansa Aminata Maiga Kaita da wasu likitoci da kuma jami'an tsaro guda hudu sai kuma jaridar Dizje ta ruwaito sarkin Kano Murabus Muhammadu Sanusi na biyu na cewa ya goyi bayan karin farashin albarkatun man fetur a rayuwar tsohon sarkin ya shawarci gwamnatin Najeriya da ta hada kai da sauran kasashe na yammacin Afirka domin hana shigowa da kayayyakin kasashen ketare irin su shinkafa da kayan kayan tufafi sanon sai Lamido sanon sai ya je tun bayo ba yake bayo gwamnatin shawara da cire hannunta daga batun tallafi da take sawa akan man fetur ta haka ne kawai gwamnatin za ta ci gaba sai dai sarkin ya musanta rahotannin da ake bazawa ta wasu kafofin yada labarai cewa yana da gurin shiga harkokin siyasa ko neman wani mukami daga gwamnatin tarayya yana mai cewa yanzu haka yana shirye-shirye ne na komawa kasar Burtaniya domin fara wani karatu da kai ga rubuta littattafai akan ayyukansa na da Benjamin Banki ita kuwa jaridar The Point ta rubuta cewa yanzu haka jiragen kasa da kasa sun fara sauka da kuma tashi a manyan filayen jiragen saman Najeriya na Lagos da birnin Abuja sakamakon rage harancin zirga-zirgar jiragen saman kasa da kasa da hukumomin Najeriya suka yi watanni 5 zuwa 6 kenan dai da gwamnatin Najeriya ta rufe sararin samaniyar ta sakamakon barkewar cutar coronavirus matakin da kuma wasu kasashe na duniya su ma suka dauki irin wannan mataki jiragen Middle East Airlines da British Airways da kuma Delta Airlines su da suka fara sauka tun ajiya a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin Lagos tuni da ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Sirika yace gwamnati za ta dauki matakai na dalbtowa akan duk wani kamfanin jiragen sama da ya karya ka'idojin shige da fice na yaki da cutar coronavirus tare da dakatar da kamfanin jiragen sama zurga-zurga zuwa Najeriya har na watanni 6 da kuma cin taransa na dala 300,500 a duk wani jirgi da aka samu ya shigo da mai dauke da cutar coronavirus sai kuma jaridar leadership ta rawaito kungiyar malaman kolejin kimiyya da fasaha dake Garmubi a jihar Adamawa na bayyanar rashin jin dadin su da koran wasu ma'aikata guda 100 da shugaban kolejin mai barin gado Dr. Sadiq Yahayi a cewar shugaban kungiyar ta Asuf Husaini James a wani taron manema labarai a birnin Yola ya ce ko kadan matakin da aka dauka na koran malaman da sauran ma'aikata guda 100 ya saba da dokokin aiki bayan jifrin murya Amurka daga Najeriya
Masu sauraro yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe shirin murya Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
A ranar Litinin ta farkon watan Satumban kowace shekara Amurka tana tsayawa domin karrama ma'aikatanta da kuma gudunmuwar da suke bayarwa wajen ciyar da kasar a gaba A ranar 5 ga watan Satumban shekara ta 1882 fiye da mutane 10,000 maza da mata ne suka yi fareti a kan titunan Manhattan domin bikin ranar ma'aikata ta farko babbar kungiyar kwadago ta New York ta shirya bikin ranar domin girmama ma'aikata waɗanda suka yi fafutuka domin samun albashi mai tsoka da karancin lokacin aiki da kuma samun kyakkyawan yanayin aiki ga ma'aikata ma'aikatan sun sadaukar da albashin su na wannan ranar domin nuna dagewarsu na ganin sun sami ingantaccen biya ga aiki tukuru da suke yi a wannan shekara annobar COVID-19 ta haifar da sababbin kalubale ga ma'aikata matsalolin da ba a taba ganin irin su ba a can baya a yayin da miliyoyin mutane suke aiki daga gida domin kaucewa yaduwar coronavirus dubun dubatar wasansu kuma an kira su domin yaki da cutar ma'aikatan ceton gaggawa da kwararru a fannin kiwon lafiya sun sadaukar da rayukansu domin taimakawa masu rashin lafiya da masu mutuwa kuma hakika daruruwan ma'aikatan lafiya sun rasa rayukansu a sakamakon dagewa kan aikinsu haka kuma akwai wasu miliyoyin ma'aikata da akasarinsu suke ayyuka masu karancin albashi waɗanda kuma suka dage sosai domin ci gaban kasar nan ya zame wajibi a shuka kayan abinci a rene su a gyara su a kuma sayar da su ta yadda jama'a za su sami abinci har yanzu akwai bukatar sufuri tsarawa da aikewa da wasiƙu a fadin kasar nan waɗanda ke kula da na'urorin samar da wutar lantarki da na tashoshin samar da ruwan sha ma ba a bar su a baya ba suna da muhimmancin gaske wajen tabbatar da rayuwar jama'a fiye da shugabannin siyasa a fadin kasar waɗanda ke shirya hanyoyin tunkarar yaduwar coronavirus ko kuma neman sababbin hanyoyin samar da kayayyakin kariya da magunguna a daidai wannan lokaci na bukata duniya ta shaidi karfi da babu irin sa da Amurka take da shi in ji shugaban kasa Donald Trump yace kowa da kowa a kasar nan ya tamke damara likitoci da ma'aikatan jinya sun jurewa rashin bacci a idon su tsawon dare domin ganin sun ceci rayuka manoma direbobin manyan motoci da masu sayar da kayan abinci da na marmari suna aiki tukuru domin cika shagunan mu da kayayyaki kuma jama'ar mu su samu abinci iyalai na taimakon makwabta da ke cikin bukata haka kuma al'umma baki daya sun hada kai domin yakar wannan cuta to amma wannan girmamawa ne ga kasar mu da kuma jama'ar kasar mu irin kokarin da suka yi da kuma yawan rayukan da aka cita. Shirin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan murya Amurka ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke muku ban kwana. Wassalamu alaikum.